Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Yayin da ake kururuwar ɓarayin yaran Kano tara da aka sata, aka kai su Onitsha, aka sauya musu addini da suna. Iyayen yaran sun ce yaran da aka sata fa guda 47 ne. Don haka a yanzu suna neman agajin al'umma domin ci gaba da neman sauran yaran da aka sata. Rundunar 'yan sanda ta tabbatar da cafke wani shiri-shiri da tace ɗan ƙungiyar Boko Haram ne yake yin basaja. A Mandawari dai aka kama shi. Uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta yi bayani dangane da wani faifan bidiyo da ya nuna ta tana sababi. Ta kuma yi cikakken bayani akan ummul aba'isin waccan jarfa. Yayin da wasu mutanen jahiliya ke binne 'ya'ya mata da ransu. Ga alama wasu kira bai je musu ba. Domin kuwa wani mutum ya binne jaririyarsa da ranta. Kuma da yake rai a hannun Ubangiji yake an tono ta tana numfashi. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke muku mara balale da sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce kashi a kallo. Idan mai sauraro bai manta ba, 'yan shekarun baya mun yi ta bibiyar batun satar yara a yankin Hotora, Walawai da Kawo da Tinshama da ma sauran unguwannin da ke wannan yanki. Abin ya kai intaha har iyayen yaran da ake wa wannan sata sun yi kungiya suna ta kokawa kan yadda ake ci gaba da satar, kuma an rasa inda ake kai yaran idan an sace su. Sana hankali dai an kama wasu da aka samu sun saci yara, har ma wasu su an kai su kotu, an kuma gurfanar da su a gaban alkali. Wasu an sake su, wasu an musu hukunci, kamar wata mai suna Love Oga wata aka samu da satar yara har ma a ranar 2 ga watan Afrilun da ya gabata. Justice Aisha Mahmud ta daure ta shekaru 10 kurkuku tare da biyan taron naira 250,000. Ta kuma daukaka kara zuwa kotun Kaduna a ranar 15 ga watan Yulin da ya gabata. Haka kuma an kama wasu almajirai da su ma aka gurfanar a gaban kotun mai shari'a Salma Danbaffa tun a shekarar bara. Su ma dai an zarge su ne da laifin haɗin baki da wasu mata suna sato musu yara suna ba su ana kai su Onitsha. Almajiran dai sun shaidawa kotun cewar sukan shiga gida kamar za su yi bara ne, daga ƙarshe sai su faki ido su sace yaran gidan. Sun kuma shaidawa kotun cewar akan ba su naira 1,000 akan kowane yaro da suka sato. Tun wancan lokaci dai iyayen yaran da abin ya shafa sun yi ta kuka a wurare daban-daban. Amma wancan lokaci an dai yi kokari, amma dai abin bai dauki hankali sosai ba, domin wasu magani suke zance ne kawai irin na teburin mai shayi. To amma makonni 4 da suka gabata aka sace wani yaro, kuma cikin ikon Allah sai aka gano yaron tare da wasu mutane sun sa shi a tsakiya cikin adaidaita sahu. Daga bisani ne aka kama waɗanda suka saci yaran. Bincike kuma na 'yan sanda an yi cikin tsafta, har ta kai tiryan-tiryan an tafi har birnin na Onitsha a jihar Anambra, inda aka gano yara har guda 9. Aka kuma tarkato su tare da waɗanda ake zargi sun yi fitansu daga nan zuwa can Kurmi. To amma wani hanzari ba gudu ba, domin iyayen yaran sun bayyana cewar waɗannan yara tarafa ba su kaɗai ne aka sata ba, domin sun taskance hotuna da sunayen yara 47 da aka sace a waɗannan yankuna. Har ma sakataren ƙungiyar iyayen yara da aka sata Attajiri Hotoro ke cewar suna kira da a faɗaɗa bincike.
Cikin bayanan waɗanda aka kama da kuma su yaran da kuma bayanan hukuma, akwai waɗanda su a bayanansu ake cewar za a ƙara komawa domin ci gaba da lalubo waɗannan yara, tunda akwai raguwar waɗannan yara a can inda ake kai su ba iyakansu ba kenan.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Malam Ahmed Ilyasu ya bayyana cewar sun yi kokari wajen bin diddigin waɗannan mutane har ta kai sun cin musu a birnin Onitsha na jihar ta Anambra.
Muka ɓaro aiki, muka nuna masa lallai sai ya gaya mana gaskiyan inda wannan abu ta hanyoyinmu na bincike. Nan da nan ko ya nuna mana, muka fara gane wannan yaron ɗan makwabcinsa ne ma. Iyayensa suka zo suka gane wannan yaron, kai to kai Malam Paul ka gaya mana gaskiya. Aka ci gaba da bincike, muka samu matarsa ta fara mana ƙanzon kurege da ka baya fita da suke. Daga nan ne Allah ya taimake mu, in suka ba mu bayani akan wasu mutane da wasu ƙungiyoyi da yake ba su kaɗai suke ban sun ɗauka da inda suke kaiwa. Ya ɗauke mu lokaci.
Yanzu haka dai 'yan gwagwarmaya daga ƙungiyoyin kishin al'umma daban-daban sun fitar da tsarin bibiyar wannan batu sau da kafa, har ma sun fitar da tsarin da suka yi wa lakani da #JusticeForKano47, har ma suke kira ga dukkanin sauran waɗanda ba su ga 'ya'yansu ba da su yi rajistar sunayensu a wuraren da za a bayyana a nan gaba. Jagoran masu wannan fafutuka barista Audu Bula Mabukarti ya tabbatar da cewa ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen bibiyar wannan batu har sai sun kai magariyar tikewa. To Allah ya bada sa'a. Yanzu kuwa sai guguwar sabani wacce ta taso a bila fadar shugaban kasa, inda wani bidiyo da aka yada ya jawo kace mace dangane da yadda aka nuna uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari tana ta yin sababi akan wata kofa da aka rufe mata a cikin gidan shugaban kasa na bila. A wata hira da Aisha ta yi da BBC ta tabbatar da cewa hakika ita ce a cikin wancan bidiyon, amma ta bayyana wacce tace ita ce take zargi ta dauki wannan hoto.
Video ne ce wanda aka gani a baya na kuma su ne security da aka bani su kare ni, amma yar mamman Daura fa ita ta tsaya ta dauki bidiyon nan a gaban jami'an tsaro na a gaban kowa da kowa ta dauki bidiyon nan, tana mun dariya ta dauki bidiyo saboda mai gida na yace su fita su bar ma yaro na ya shiga wurin, ina wucewa zan je in shiga wani store suka rufe min hanya.
To ita ma wacce uwar gida Aisha ta zarga da daukar wancan bidiyo wato Fatima mamman Daura ta shaida wa BBC cewa hakika ita ce ta dauki bidiyon, amma fa tana da dalili.
Ni kuma da nan lokaci na ji hayaniya irin abun ya ma bani tsoro, bikin tana ta zage-zage tana ihu a fita abin mace ta taba ganin irin haka ba. Sai na koma na dauko waya don in ka fadi ka ce ta yi haka ba za ma a yarda ba, daman ana ta surutu tana surutu tana nuna kamar ana muskula mata. Sai na dauka, kuma na dauka ne don mu nuna iyayenmu da masu tsaro don su gani.
Dawar Aisha Buharin gida dai ya kareta jita-jitar da aka yi ta cewar shugaba Buhari zai kara amarya. Sai dai kuma dawar ta nuna cewar fa akwai zaman doya da manja tsakanin Aisha Buhari da wasu daga cikin dangin miji. To wannan kenan. Daga fadar shugaban kasa kuma bari mu dawo Kano, inda rundunar ƴan sandan jihar Kano tace ta kama wani mutum da ke Basaja tamkar bashi da hankali, wanda tace tana zargin dan kungiyar jama'atu Ahlus Sunna ne Lidda'awatu wal Jihad da ake walakabi da Boko Haram. Wannan mutum wanda rundunar bata bayyana sunansa ba tace wani jami'in soja ne da ya artabur ƴan kungiyar ajejin Sambisa shine ya shaida shi, dan haka da ganin sa ya dadime shi ya mika wa ƴan sanda. Har ma kakakin rundunar DSP Abdul Haruna Kiyawa ya ce za su tsananta bincike akan wannan mutum.
To kuma alamunsa dai da yadda yake a tafe kaman yana da tabin hankali, saboda haka mun je mun kamo shi. Kwamishinan ƴan sanda ya bada umarni shi ma a dawo da shi nan headquarters ƴan sanda dake Banfai.
Are la yau rundunar ƴan sanda ta tabbatar da kama wani jami'inta mai suna Ma'azu wanda ya kware wajen kama yan kwaya, amma kuma idan ya tattara kwayar sai ya nemi kwararru masu sayarwa ya ba su akan farashin sari. Rahotanni sun bayyana cewar jami'an hukumar yaki da fatautin miyagun kwayoyi ta Kano sune suka kama wannan bawan Allah Ma'azu ma'aikaci a caji ofis din ƴan sanda da ke Rijiyar Zaki, amma daga bisani bayan da suka gane cewa esprit de corps sai suka mika shi ga ƴan sanda. A can ne aka girka dalilai na bincike domin daukar mataki na gaba. Kakakin rundunar DSP Abdul Haruna Kiyawa ya yi wa wakilin mu Abba Isa Muhammad karin haske akan wannan batu.
Wani mai sai da kayan shaye-shaye a nan Rijiyar Zaki an same shi tare da ɗan sandan mu, wanda tuni muka karɓi ɗan sandan nan muka fara bincike akan sa. Kuma shi ne ɗan sandan jihar Kano Sifi Ahmad Ilyas ya ba da umarnin a dawo da shi nan sashen bincike da ke Banfai, wanda tuni an yi hakan.
Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla a kokarin sauke nauyin hidimtawa al'umma shahararren asibitin nan na kasar India da ke Kano UMC Zahir da ke ɗorayi babba kusa da forestry ya sake shiryawa al'umma tsarin ganin ƙwararren likitoci kamar yadda ya saba. Wannan karan an kawo ƙwararren likita daga India masanin ɓangaren haihuwa domin duba mutanen da ke fuskantar matsala wajen samun ciki ko ƙaruwa, ko kuma waɗanda ke da matsalar da aka ce za a yi musu tiyata a ɓangaren appendix ko ƙaba ko kuma ƙarin mahaifa wato fibroid da ma sauran cututtuka da suka danganci wannan. Ƙwararren likita a fannin haihuwa da dashen ƙwaƙwayen haihuwa zai zauna a ranakun 16 da 17 da 18 ga wannan wata da muke ciki, daga ƙarfe 9 na safe zuwa 7 na yamma. Don mai buƙatar ganin likitan sai ya garzaya kuma kyauta ne ga wanda ke da kati a asibitin. Wanda kuma ba shi da kati sai ya biya 5,000 kuɗin buɗe kati, shikenan za ka ga likitan a ɓagas. Domin neman ƙarin bayani a kira lambar waya 0700-111-2350. Daga ƙasar India kuma ga alama ba al'adar Larabawan jahiliya ta samu sansani a cikinsu, domin kuwa sun ci gaba da binne jariransu mata da ransu. Har ma an gano wata jaririya da aka binne a kabari kuma an same ta da ranta. Nusaiba Umar ma da kinar cikakken bayani.
Lamarin da ya faru a yankin Bareilly da ke ƙasar India, inda wani mutum da ya kai ƴarsa da ta mutu makabarta yana ƙoƙarin binne ta ya ci karo da wani kabari da aka binne wata jaririya sabuwar haihuwa da ranta. Lamarin da ya janyo hankalin mahukunta da ma dai jama'ar yankin. Sai dai fa wannan ba bakon abu bane ba a ƙasar ta India, domin ƙasar ta India tana ɗaya da daga cikin kasashen da suka shahara wajen kashe yaya da ma zubar da ciki musamman idan aka fahimci mace ce. Yanzu haka wannan jaririya da aka hako da ranta tana can asibiti tana ci gaba da karbar magani. Kuma ƴan sandan kasar sun tashi haikan domin nemo waɗanda suka binne wannan jaririya.
To Allah ya shirya. Haka kuma madadin iyaye da ƴan uwan Salisu Alhassan wanda aka fi sani da Salisu Aiye, da ya dade yana fama da rashin lafiya tsawon shekaru, aka kasa gano ta kamaimai me yake damun sa. Sai daga baya ta hanyar wani ƙwararre kuma zakakurin likitan zuciya da Dr. Sabi Hamza, da yake asibitin koyarwa na malami ne Kano, wanda daga bisani ta hanyar sa ne aka kai shi kasar India, kuma ƙarshen makon nan ne ma aka yi masa aiki. Da haka suke mika sakon godiya da jinjina mara iyaka ga wannan likita na zuciya na asibitin koyarwa na malami ne Kano, Dr. Sabi Hamza. Allah ya ƙara basira da ɗaukaka, da fatan kuma mahukunta za su dinga yin duba na musamman ga irin waɗannan ƙwararru wajen kyautata musu don ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da kyautatawa al'umma. Shi kuma Salisu da sauran marasa lafiya na gida da asibiti, muna addu'ar Allah ya ba su lafiya. Haka kuma ƙungiyar masu rijistar layin waya da sayar da katin waya na jihar Kano, wato Simon Card Registration Agents Association Kano, na farin cikin gayyatar masu rijistar layukan waya da kuma sayar da kati zuwa wajen wani muhimmin taro na ƙarawa juna sani akan sana'arsu, wanda ƙungiyar tare da haɗin gwiwar kamfanin Pampe da ya zo daga jihar Lagos za su gabatar a ranar Laraba 16 ga watan da muke ciki a gidan Mambaya da ke Gwammaja da misalin ƙarfe 9 na safe. Zuwan ku sun ce yana da matuƙar muhimmanci, sanarwa daga shugaban ƙungiyar kamar Suleiman Ya'u Suleiman Kurna. Kamar mai sallama shi a radiyar makarantar nan wata ta fice wajen koyar da ingantaccen Turanci dalla-dalla cikin hikima da dabara, wato Al-Asad English Academy. Sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu son koyon ingantaccen Turanci daga tushe, ko ɗaliban sakandire ko diploma ko NCE ko ma da digiri, ga maza har ma da mata ko ƴan kasuwa. Kuma suka ce sun tanadar muku ajujuwa na musamman don waɗanda ba su taɓa yin makaranta ba a ranakun Asabar da Lahadi, Litinin da Talata ko Alhamis da Juma'a. Kuma suka ce sun tanadar muku kayan karatu na zamani da kuma hanyar koyarwa ta zamani, sannan babu cinkoso a aji. Suna koyar da darussa da suka haɗa da How to Read and Write, English Grammar, Oral English, Literature and English da ma sauransu. Za ku iya samun form a Al-Asad English Academy da ke Bahari Shopping Complex, lamba 55/Yankaba Kano, dab da ofishin MTN. Dan ƙarin bayani ku kira lambar waya su 0806-0150-59. Haka kuma ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna na Madi Musa ɗan shekara 41, wanda Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai sai an yi masa wani dashe na musamman akan kuɗi naira ₦1,200,000. Yan uwansa suka ce sun buga ba su samu ba, don haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsa. Sai kuma takardar neman taimako ta Sa'adatu Ya'u, wace ita ma Allah ya jarrabe ta da lalura har ta kai mahukunta na neman naira ₦12,000 kadai domin yi mata gwaje-gwaje, ta ce ba ta da hali, da haka take roƙon bayan Allah a agaza. Sai kuma takardar neman taimako ta wata mai suna Aisha Ibrahim, wace ita kuma Allah ya jarrabe ta da lalurar ciwon kashi, mahukuntan asibitin kashi na Dala suka ce naira ₦900,000 za a kashe domin yi mata aiki, sun ce ba ta da hali, don haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsu. Daga kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdallah, Aminu Abdi Baka Noma, da kuma Nusaiba Umar Madaki, Abdulrahman Hamisu na Madina, da taimakon Yunusa Muhammad Tukuntawa, suka sarrafa na'ura don sada ni da ku Nasir Salisu Zango, da na shirya na kuma gabatar. Nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.